This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da yau. Ranar Juma'a 15 ga watan Janairun sabo shekara ta 2016. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
Kungiyar Al-Shabab ta kai wani mummunan hari a wani sansanin sojin haɗin gwiwa na rundunar tsaro ta Afirka a Somalia. Hukumomi a Saliyo sun ce bincike ya nuna cewa gawar matan nan da ta rasu a farkon watan nan na ɗauke da ƙwayoyin cutar Ebola. ‘Yan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam’iyyar Republican sun yi wata zazzafan muhawara inda suka caccaki manufofin shugaba Barack Obama a Amurka.
Kanin labaran kenan aka ji. Bayan cika kwanaki 600 da sace ‘yan matan Chibok, shugaba Buhari ya gana da iyayen ‘yan matan. Kuma ya gaya musu?
Amma zancen tabbaci ya ce a tabbar zai dawo da su ko ga inda suke, ya sake jaddada cewa shi ba zai yi ƙarya don dakatawa kowa ba.
Muna ɗauke da cikakken rahoto kan wannan. Shekaru 50 kenan da yin juyin mulkin farko a Najeriya, inda wasu ke ganin ya bar baya da ƙura.
‘Yan kwanaki biyu ko uku kafin a juyin mulki, ai a nan Najeriya aka yi taron Commonwealth. A lokacin nan Commonwealth tana nema ta ruguje, Najeriya ita ta taimaka ta tabbatar da zamanta.
Muna kuma da rahoto kan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya, wadda ta buƙaci gwamnatocin jihohi da su ƙara ƙaimi wajen tallafawa ‘yan gudun hijira. Haka kuma muna ɗauke da shirin Musulunci tushen rayuwa, wanda Usman Kabara zai kawo mana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani jami'in ƙasar Saliyo ya ce gwajin da aka yi akan wata gawa ya nuna cewa gawar na ɗauke da cutar Ebola kwana guda bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana ƙasar a matsayin wacce ta kawar da cutar. A wata sanarwa da ta fitar a yau Juma'a, hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da wannan lamari, inda aka samu cutar a jikin gawar wata mata wacce ta yi fama da rashin lafiya ta mutu a farkon watan nan. Hukumar lafiya ta ƙara da cewa akwai buƙatar a ƙara ƙaimi wajen sa ido da ɗaukan matakan shawo kan cutar nan da wasu watanni masu zuwa domin a daƙile sake ɓarkewarta. A jiya Alhamis, hukumar ta ayyana ƙasar ta Saliyo a matsayin wacce ta shawo kan cutar, wanda hakan ke nufin an kawar da ita baki ɗaya daga ƙasashe uku da cutar ta fi shafa a yammacin Afirka.
Shaidu a yankin Gedo da ke Somalia sun ce mayakan Al-Shabab sun kai hari akan wani sansanin dakarun haɗin gwiwa na Afirka da ke garin El Ade, mai tazarar kilomita 60 kudu da Garbaheri a babban birnin yankin. Waɗanda suka shaida lamarin sun tabbatar wa muryar Amurka cewa mayakan Al-Shabab sun kwantsama wasu motoci guda huɗu ne waɗanda ke shaƙe da bababbai a jikin ƙauyen sansanin. Ƙungiyar ta Al-Shabab dai ta yi ikirarin kashe aƙalla sojojin Kenya 60 a wannan hari. Amma mataimakin gwamnan Gedo, Muhammad Hussein Isaac, ya gaya murya Amurka cewa sojojin Kenya 40 aka halaka, sannan wasu sun samu sun tsere daga sansanan. Rundunar haɗin gwiwar dakarun Afirka da ake kira AMISOM ta tabbatar da cewa an kai harin, amma ba ta yi ƙarin bayani a kan lamarin ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi game da ƙarin tashin hankula da ake ci gaba da samu a Burundi, lamarin da ya ce na gab da haifar da rashin doka da oda a ƙasar. Shugaban hukumar Zaid Ra'ad Al-Hussein ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar a yau Juma'a. Yana mai cewa wasu samame da jami'an tsaron ƙasar suka kai a ranar 11 ga watan Disamba akan ‘yan adawa sun keta haƙƙin bil'adama. Ya ƙara da cewa rahotanni sun nuna cewa a lokacin samaman an yi wa mata fyaɗe, kana akwai bayanai da ke cewa an ga wasu manyan kaburbura da aka binne mutane a yankin. Al-Hussein ya kuma ce wannan rahoto ne da ke nuna alamun cewa an ɗauki hanyar faɗawa rikicin ƙabilanci. A ranar 12 ga watan Disamba, dakarun ƙasar ta Burundi suka bayyana cewa an kashe mutane 87 a Bujumbura, babban birnin ƙasar, bayan wani hari da suka kai wato suka ikirarin an kai a kan wasu sansanoninsu. sai dai waɗansu da suka shaida lamarin a yankin sun yi zargin cewa har gida jami'an tsaron suka ba mutanen suka kashe su.
Yayin da ya rage makonni uku jam'iyyu su fara zaben 'yan takarar da su tsayar a zaben shugaban ƙasar Amurka, 'yan takara ƙarƙashin jam'iyyar Republican sun yi wata zazzafin muhawara a lokacin da ake shirin tunkarar zaben fidda gwani jam'iyya a jihar South Carolina. 'Yan takarar sun fara ne da suka shugaba Barack Obama wanda suke ƙoƙarin maye gurbinsa. A lokacin jawabinsa na farko, Senator Ted Cruz na jihar Texas ya cancanci shugaba Obama bisa kama wasu sojojin ruwan Amurka da ƙasar Iran ta yi, waɗanda aka tsare su na ɗan wani lokaci bayan da jirginsu ya shiga yankin Iran. Shi ma gwamnan New Jersey, Chris Christie, ya soki shugaba Obama ne, wanda ya kwatanta a matsayin yaro wanda ke da saurin fishi, kana ya soki jawabinsa da ya yi kan halin da ƙasar ke ciki. Yayin da yake nasa jawabin, hamshaƙin mai kuɗin nan wanda shi ne kan gaba a karɓuwa a jam'iyyar ta Republican, wato Donald Trump, ya kare matsayarsa da ya ce akwai buƙata a kare kan iyakokin ƙasar Amurka daga 'yan ƙasar Mexico da Musulmai. Sai dai da aka tambayi dukkan 'yan takarar ko suna goyon bayan wannan matsaya ta Trump, sai dukansu suka ce a'a.
A ƙarshe, jami'an tsaron China da takwarorinsu na aiki a Koriya ta Kudu sun yi wani taro a karon farko bayan gwajin makamin nukiliyan da Koriya ta Arewa ta ikirarin ta yi sama da mako guda. Wakilai daga ɓangarorin biyu sun gana ne a Seoul, babban birnin Koriya ta Kudu, a yau Juma'a. Koriya ta Kudu da China sukan gudanar da wannan taro a duk shekara domin tattauna al'amuran tsaro a yankin tekun Koriya. Wakilai daga ɓangarorin biyu sun gana ne kan matakan da za a ɗauka a matsayin martani kan gwajin makamin nukiliyan da Koriya ta Arewa ta ikirarin ta yi. Amurka ta yi amanna cewa China za ta iya daidaitawa Koriya ta Arewa sahu ta hanyar yanke hulɗar kasuwanci, ganin cewa China ita ce babbar ƙawar Koriya ta Arewa a fannin na kasuwanci.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Najeriya, bayan da aka cika kwanaki 600 da sace 'yan matan nan na Chibok daga jihar Borno, ƙungiyar nan mai fafutuka gano su tare da wasu daga cikin iyayen waɗannan 'yan matan sun gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bayan da suka yi wata zanga-zanga a cikin garin Abuja domin tunawa da wannan ranar da nuna juyayensu kan har yanzu ba a gano inda suke ba. Ga wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
A wurin ganawar da shugaban ƙasa, bayan da ya ba su tabbacin cewa yana kwana ya tashi da zancen 'yan matan nan a zuciyarsa, shugaba Muhammadu Buhari ya ba su tabbacin cewa ana yin duk abin da ya kamata domin a gano 'yan matan nan inda suke, domin tabbatar da cewa an yi duk abin da ya kamata domin a gano 'yan matan nan. Amma fa ba zai iya ba su tabbacin cewa an san inda suke ba a yanzu, kamar yadda kakakin shugaban ƙasar Malam Garba Shehu yake bayyana mun a filin da na yi da shi bayan ganawar a Abuja.
Amma zancen tabbaci ce, ya ce a tabbas zai dawo da su ko ga inda suke. Ya sake jaddada cewa shi ba zai yi ƙarya don dakatawa kowa ba. Ina yaran nan suke da sani ba. Ran da duk aka gaya masa aka ce ga inda suke, mayaka na Najeriya suna nan a shirye suke, ta sama ta ruwa ta ƙasa, duk inda ake za su iya zuwa su je su ceto su su dawo da su ga iyayensu. Amma in ba har an samu wannan cikakken bayani a inda suke ba, shi ba zai iya cewa ga inda suke ba.
To tuni ya ce ya ba da umarnin cewa a kafa kwamiti domin ya binciki yadda tun farko ma aka sace yaran nan. Me ya dangantakar kafa wannan kwamiti da maganar gano inda 'ya'yan Chibok ɗin nan suke?
Wato akasi aka samu shi ne bayar shugaban ƙasa shawara akan tsaro General Munguno, wanda yake bincike akan abubuwan da suka gudana a ɓangaren tsaro na ƙasa gaba ɗaya. Dama yana ta bin shugaban ƙasa cewa wannan bincike ya kamata a yi shi. Me yasa ya ce a yi wannan bincike? Shi mai ba wa shugaban ƙasa shawara akan tsaro mai yiwuwa akwai abubuwa da yake gani da suka shafi wannan harka ta Chibok da tsaro gaba ɗaya, da ni da sauran jama'a ba gani muke ba. Yana da wannan bukata. Aka samu aka ce su kuma waɗannan iyaye da suka zo, ko da aka gama wannan taro, wasunsu sai suka ce don Allah suna son a keɓe da su gefe guda a yi tattaunawa. Kuma sun zo da magana da zargi iri daban-daban. A cikinsu akwai masu cewa su sun san masu hannu a sace 'ya'yansu, su sun san wane da wane ya yi kaza bai yi kaza ba. sun san me yasa aka ce an yi kaza ne yasa ba ai kaza ba a makarantar a bangaren ma'aikatan tsaro sojoji masu gaji a wuri kaza ina suke ranar duk irin waɗannan zarge-zarge sun yi su da yawa to kaga babu wata dama da ta wuce cewa a bude bincike domin a samu cikakken bayani akan shin yaya abin nan ya taso ya aka yi shi kuma da aka yi din matsalar ta samu me aka yi ne ya biyo baya wanda yake aikinsa yayi aikinsa daidai ko kuma a'a ya saba da yi aikinsa ba gwamnati tana so ta gano wannan abubuwa
to menene fahimtar ka manufar gano waɗannan abubuwan shin zai taimaka wurin gano ƴaƴan nan koko ana so a kare gaba ne domin kada irin haka ta saki faruwa
duka bin idan har akwai wanda yake tutiya da cewa ya san inda yaran nan suke kaga dama ta fito wataƙila akwai buƙatar da yake da ita ko maybe a kare lafiyarsa a bashi tsaro don kada ya fito ya magana gwamnati za ta ta iya yin irin wannan abu
Mallam Garba Shehu kenan kakakin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi Abuja bayan ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yayi da wakilan iyayen yan Chibok wanda aka sace kwanaki 600 da suka wuce a Najeriya Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja Najeriya
To madalla yanzu nan ma Umar Faruk Musa ya ƙara aika mana rahoto kan cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce a binciki tsofaffin sojojin mulkin ƙasar ga rahoton da ya aika mana
A Najeriya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bada umurni cewa hukumar binciken cin hanci da rashawa ta EFCC ta gudanar da cikakken bincike akan tsohon hafsoshin soji na Najeriya da tsohon shugaban hafsoshin soji na sama da waɗansu manya-manyan sojoji su guda 17 a ciki har da tsohon mai bayar shugaban ƙasar Najeriya shawara kan sha'anin tsaro kanan Sambo da Suki akan zargin wata sabuwar badakalar da aka bankado cewa ta faru a fagen so makamai da jiragen sama da sauran waɗansu ayyuka na tsaro da suka gudana tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015 daman dai rahoton farko da kwamitin binciken kayakin yaƙi da ta'addanci na hukumomin tsaro na Najeriya ya nuna cewa an gano cewa sama da naira miliyan 643 ne da kuma dalar Amurka miliyan 2001 aka yi amfani da su gurin gudanar da sawo ayyukan yaƙi da na'urori da makamai da dai sauran abubuwan da sojoji ke bukata gurin yaƙi a Najeriya amma ba tare da an ga a zahiri abubuwan da suka bayyana cewa an sawo waɗannan makaman ko kayayyakin bisa ga tsare-tsaren ayyukan ko kayayyaki na gwamnati ba. Dadin dadawa a yanzu an gano cewa an kashe naira miliyan 29 da kuma dalar Amurka miliyan 2000 a gurin sawo kayayyakin yaki da jirage akan hukumar soji ta sama kawai kafin ma aje sauran manya-manyan bangarori na aikin soji na Najeriya kamar yadda bincike ya bayyana. Bayan wannan hafsoshin sojin kuma masu aiki da waɗanda suka yi ritaya da za a yi bincike akwai ɗansu kamfanoni guda 21 waɗanda su ma za a gudanar da bincike a kansu domin da su ne aka yi amfani gurin gudanar da wannan badakalar wanda mafi yawan kamfanonin nan kuma suna da mu'amala ta kud da kud ko ma na waɗansu tsofaffin hafsoshin soji ko jami'an tsaro ne da aka yi ritaya ko kuma har yanzu suke aiki haka kuma sanarwar da Mallam Garba Shehu wato kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya rarraba mana ma labaru ya ce tuni wannan binciken zai hada da gano yawan jiragen da aka sayo da nawa aka sayo su da kuma nawa suke a kasuwa da kuma irin aringizon da aka yi na waɗansu kwangiloli na tsawon makamai da kuma irin kuɗaɗen da aka fitar ba tare da ma waɗannan kamfanonin sun yi aikin ba ba kuma tare da an bi ƙa'idojin bayarwa kamfanonin ayyuka na kwangila a Najeriya waɗanda ana zargin cewa duk an karkatar da akalar kuɗaɗen ne saboda wata biyan bukata ba saboda shigowa da makamai a Najeriya kamar da gwamnatin Najeriya ta bukaci a yi ba A yanzu dai masu bincike da lura da al'amura suna ganin cewa babu shakka wannan sabuwar badakalar da aka bankado za ta wanke ta shanye waccan da ake gudanar bincike a yanzu wanda ake zargin cewa kanan Sambo da Suki tsohon mai bayar shugaban Najeriya shawara akan sha'anin tsaro ya amfani da kuɗaɗen nan wurin samun waɗansu biyan bukatu na aikin siyasa ba lalle na sawo makaman da za a yaƙi tashe-tashen hankula ko ta'addancin da ake fuskanta a arewa maso gabacin Najeriya ba. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahotanni. Yau shekara 50 kenan da juyin mulkin soja na farko a Najeriya, inda ya sanadiyar rasa wasu manyan jagororin ƙasar. Inda muka tattauna a takaice da ɗaya daga cikin ministocin ƙasar a wancan lokacin, wato Alhaji Yusuf Mai Tamasile, ɗan masanin Kano. Shin me wannan juyin mulkin na farko ya haifar wa Najeriya?
babu wani dan adam da zaka ce ya zama cikakke, dukkanin mu tara muke ba mu cika goma ba, cika sai Ubangiji. To duk da rashin cikan mu, Najeriya ta taso da kwarjini da mutunci a idan duniya da kasaita, kuma tattalin arzikin kasa daidai gurgurdo yana tafiya. To ba za a zauna ba, ba a samu wata mushkila ba, domin ita rayuwa a fadi ne a tashi. To muna tafiya cikin wannan, duk da wayannan abe ba dai kasashen duniya suna ganin girman mu. In ka tuna ƴan kwanaki biyu ko uku kafin a juyin mulki, ai anan Najeriya akai taron Commonwealth. A lokacin nan Commonwealth tana nema ta ruguje Najeriya ita ta taimaka ta tabbatar da zamanta. Kaka ashe Najeriya ba ma a gida ba, har a kasashen duniya ta yi rawar gani. Wannan juyin mulki da aka kawo ya raba mu da shugabanci irin na su Abubakar Tafa Balewa, irin na su Sardauna, irin na su Azuko da sauransu ma. Wannan shugabanci irin na su Tafa Balewa, ai duk duniya ta yarda cewa akwai shugabanni na kasashe masu tasowa, kasashe guda uku daga cikin kasashe masu tasowa, waɗanda idan suka samu shekara 15 ko 20 suna jagoranci kasashen su, za su bunƙasa, za su yi kunnan doki da manyan kasashen duniya. Aka zo aka yanke wannan shugabancin. Tun daga wannan lokaci abubuwa ba su yi mana daidai ba har yanzu. A wannan zamani na farko, mutunci, zumunci, adalci, rashin zalunci, kamanta gaskiya, san ƙasar fiye da san kai, su ne suke gaban shugabannin nan a wannan lokacin. Wasu suna cewa wai ai zalunci ne da cin hanci yasa aka yi juyin mulki. To amma Sardaure misali, ai da wanda ya kashe shin zai goyi ci a kawo masa littattafansa da banki, ya ga Sardauna bashi ake bin sa, ai yayi magana yace da na san haka wannan mutumin yake da ban kashe shi ba. Shi kansa Tafa Balewa ba shi da kwabo daya ajiya a banki. Dukkanin su biyu din nan ba mai gidajen haya, ba mai motocin sufuri, ba mai hannun jari a wasu kamfuna, ba mai rijiyar mai. Ba wasu gidaje suka yi ba na aku zo ku gani. Gidaje ne na ƙasa sai kwaskwari man suminti. To wannan ne za a ce akwai zalunci da cin hanci? Sadaura shine shugaban jam'iyyar da take mulkin Najeriya. Tafa Balewa shine Prime Minister Najeriya baki da. Kasan nan fa tana fada mai. Ai ni ne ministan mai a lokacin. Amma ba ɗaya daga cikin su dai tabbayar rijiyar mai ko ce a ba dan uwansa ko abokinsa ko wani abokin huldarsa.
Mu haɗa kai mu daina fada na addini ko na siyasa a Najeriya kasa daya uwa daya uba daya.
Dan masanan Kano kenan Alhaji Yusuf Mai Tamasile. Jama'a kada shagala dai, ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:17. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya zidral wal ikrami Allah shi kace da
musulunci tushen rayuwa
kazar da bata da nono.
Jama'a sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata mun fara tattaunawa ne da Malam Usman Ibrahim Musa, limamin masallacin da ke kan Sultan Road a Kaduna a Najeriya, wanda muka faro magana akan tarbiyya da kuma sa ido akan yara lokacin da suke tasowa, musamman don gujewa fadawa mummunar aqida. Ya tsaya ne a daidai inda yake bayyana cewa wasu makarantun da muke kai ƴaƴanmu aqidar su tana da matsala, inda ya ci gaba da cewa
to sai a duba a gani kwamitin makaranta waɗanne malamai zai diba domin ya karantar da ɗalibai. Shin shi malamin da zai karantar wace irin aqida yake da ita? Bizazzafar ainihin aqida ce ko ko sanyayya ce? Domin addinin Allah mai sauki ne. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma ja'ala alaikum fid-din min haf. Allah bai sanya muku tsanani ba a cikin addininsa. Addinin Allah mai sauki ne. Yayin da mutum ya tsananta a cikin addini, to sai ya tsananta ma rayuwarsa. To wajibi ne iyaye su kula da wannan. Sannan idan uba yana gida, wajibi ne kula ya gani yaya dan shi wace irin sallah yake yi, shin wace irin ibada yake yi. Yana ma daukan dan suna zuwa masallaci tare, suna zuwa inda ake muhadara ta malamai masu aqida mai kyau, ko ko ya wajibi ne ya dauki dan sa yana zuwa irin waɗannan gurare, yadda yaro zai samu aqida kyakkyawa in ya dawo gida ya kuma sa ido anan. Sannan uwa ce ke gida idan uba baya nan. Wajibi ne uwa ta sanya hankalinta sosai gurin ƴaƴayenta mazan da matan, don yanzu an bar mata gida. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi, wanda aka samu shi daga dan Umar, Allah ya kara masa yarda, yace cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyya, dukkanin ku makiyaya ne don Allah zai tambaye ku akan abin da ya ba ku kiwo. Hakanan kuma sannan ita uwa mai kiwo ce a lokacin, mai kulawa ce a lokacin da a gida, lokacin da miji shi kuma baya nan, wajibi ne uwa ta sa ido ta gani ƴaƴayenta, ƴan mata su waye ƙawayenta, in sun zo wata irin fira suke tattaunawa a tsakanin su. Sannan kuma shi ma ɗa na miji, uwan ta rika saurara, ta jawo su a jiki, ta ji shin waɗanne irin maganganu suke game da addini, shin addinin nan na aqidan mai kyau suke tattaunawa akan ta ko kuma da kyau ce, domin mun samu wasu a nan Najeriya da wasu kasashe sai kaga yaro ya falla, ma'ana ya tsallake iyayensa, an kai shi wata kasa karatu, ya ji ya balle ya shiga wani wata aqida, to wajibi ne iyaye su sanya ido a cikin wannan kwarai da gaske. Sannan kuma wajibi ne ga uwa, ita da aka bar mata amanar gidan nan, ta tabbatar da cewa ƴaƴanta idan babu uba suna zuwa masallaci ko masallacin nan na aqida mai kyau, je su sallah su dawo, ta iya sa su a gaba ma ta ga yaya suke ibadar su, shin ta canza da wanda ake karantawa ko irin tace, to kaga an fara samun foundation a nan gurin, domin kaga da uwa da uba su ne kiwon ƴaƴa yake a hannun su. Kuma kada iyaye su ce wai idan yaro ya daga shikenan na rabu da shi, kamar da wasu al'adu suke yi. A'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kun samu ƴaƴa ku koya musu addini, sannan ku koya musu sana'a, sannan ku aurar da su. Ashe kaga kana dauke da yaro har sai kaga ya zama mutum, ma'ana yana tun yana karamin sa kana kulawa da shi, kana kulawa da karatun sa, inda yake zuwa sana'a kana zuwa kana tabbatarwa yana zuwa, da makamantan irin wannan, hatta aure in ya tashi sai kaga wani gida ne zai je ya auro, yaya aqidar mutanen gidan, shin mai kyau ce ko ko mara kyau ce, to wannan shine zai tabbatar a samu nagartattun matasa samari waɗanda suke ainihin wato masu aqida mai kyau. Abin da yasa Malam Usmanu na da ma saurare nake cewa wajibi ne al'umma ta shigo ita ma cikin wannan tafiyar, ma'ana shugabanni. Na farko, sarakuna su rika zama da hakiman su, hakimai su rika zama da masu unguwanni, su rika tattaunawa me ke faruwa a unguwannin su, dan akwai wata illa da take faruwa yanzu haka Malam Usmanu, za ka ga mutum ya dawo unguwa ya zauna, buku san wace irin aqida yake da shi ba, buku san kuma daga ina ya taso ya zo ba, sai ku ga yana ta jawo muku ƴaƴanku a jiki, suna ta tattaunawa, suna fira wata wani lokaci ma har sai ka ga an shiga gida da yaran, baka san me yake faruwa da shi ba. To wajibi ne kwarai masu unguwanni su sa baki cikin tabbatar da aqida mai kyau na zaman al'umma a cikin unguwa.
To anan zamu dakatar da kai a karamin Allahu, sai kuma in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu dasa daga inda ka tsaya. Bari mu bi malaminmu mai mana nasiha, wato Malam Abdullahi Muhammad Buba, inda zamu ji yadda ake karanta Ayatul Kursiyu saboda muhimmancin ta a cikin addu'o'i.
Ayatul Kursiyu dai kamar yadda yake Al-Qur'ani mai girma, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma huwa al 'aliyyul 'azhim.
To a madadin malaman namu guda biyu, Malam Usman Ibrahim Musa, limamin masallacin da ke kan Sultan Road a Kaduna, sai kuma Abdullahi Muhammad Buba, limamin masallacin AUA a Abuja, da kuma wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya, da ma wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham. Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa. Bissalam.
Kazare da bata da nono Allah shi ka
to a gaishe da Usman Kabara da ka mana shirin musulunci. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta haɗin gwiwa ce daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani Ashahura mai Goro sabuwar kasuwa birnin Kebbi. suka ce tunawa da ranar da aka kashe premier Ahmadu Bello hakika tunawa ce da ranar bakin ciki ga al'ummar Najeriya ganin irin jajircewa da yi domin samar ma Najeriya yancin gashin kanta daga hannun Birtaniya kuma yayi namijin kokari don ganin kasar mu Najeriya ta zama kasa mai cin gashin kanta da kuma zama tsintsiya madaurin ki daya kuma har yanzu ba mu samu madadin sa ba saboda haka wannan ranar tunawa ce da babban rashi da Najeriya ta yi da fatan Allah ya mishi rahama mai wasika ta gaba yace muryar Amurka ku bani dama in jinjina ma shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mungu akan aiki da hukumar EFCC ta yi akan mutane da suka yi waso so da dukiyar talakawa haka kuma ina gani shugaban hukumar EFCC abinda kai a jahar mu ta Bauchi na binciko waɗanda suka yi almundahana da dukiyar talakawa wannan aiki yayi daidai haka kuma ya kamata ku fadada wannan bincike naku zuwa ga wasu jahohi dan gano waɗanda suka yi ta'ammati da dukiyar talakawa Allah kuma ya muku jagoranci ya ƙara sa ku a hanyar gaskiya sako daga Ahmadu Manaja daga Bauchi anguwar Karofi Madaki mai wasika ta gaba yace Assalamu alaikum muryar Amurka ina nuna alhini na dangane da wannan rana ta yau da ƙasa ta Najeriya ta cika shekara 50 da yin juyin mulki a karon farko wanda a sakamakon juyin mulkin Najeriya ta rasa kyakkyawan shugabancin ta da ba za a taba manta da tarihin su ba irin su Sa Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto da Sa Abubakar Tafawa Balewa da fatan Allah ya ji kansu amin sako daga Asma'u matan Lawal Sani na Kawu Daura sai wasikar mu ta ƙarshe zafafa kai harharan ta'addanci da ƴan ta'adda ke kaiwa a wurare daban-daban hakan wani babban kalubale ne ga kasashen duniya da fatan kasashen za su tashi haikan wajen daƙile dukkan ƴan ta'adda dake barazana ga rayuka da dukiyoyin al'umma Allah ya muna jagoranci baki daya amin sako daga Haruna Muhammad Katsina da Abdulsalam Muhammad Lema tsagem
to madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin na ga takaitattun labaran duniya
wani jami'in kasar Saliwa ya ce gwajin da aka yi akan wata gawa ya nuna cewa gawan na dauke da cutar Ebola kwana guda bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana kasar a matsayin wacce ta kawar da cutar shaidu a yankin Gedo dake Somalia sun ce mayakan Al-Shabab sun kai hari akan wani sansanin dakarun haɗin gwiwa na Afirka dake garin El Adde mitazara kilomita 60 kudu da Gabahare babban birnin yankin waɗanda suka shirya lamarin sun tabbatar wa muryar Amurka cewa mayakan Al-Shabab sun kwantsama wasu motoci guda hudu ne waɗanda ke shaki da mabamai a jikin ƙauren sansanin shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi game da ƙarin tashin hankula da ake ci gaba da samu a Burundi lamarin da ya ce na gab da haifar da rashin doka da oda a ƙasar shugaban hukumar Raid Ra'ad Al-Hussein ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar a yau Juma'a yana mai cewa wasu samamiyar jami'an tsaron ƙasa suka kai a ranar 11 ga watan Disamba akan ƴan adawa sun kai ta haƙƙin bil'adama ya ƙara da cewa rahotanni sun nuna cewa a lokacin samaman an yi wa mata fyaɗe kana akwai bayanai da ke nuna cewa an ga wasu manyan kaburbura da aka binne mutane a yankin
masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar Fil Hashin Gumul ke cewa mu huta lafiya amma kar ku matsa ko ina domin Halima da Jamila na nan tafi da shirin yau da gobe assalamu alaikum